Amerika, Iran.
Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Amerika, Iran. Shin wanda cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu daɗin tarihi da mawuraye na addini na al'adu da sauran abubuwa masu jan hankali dake nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kasuwanci. Da fatan masu sun sha da mu kuma za su ji daɗin shirin, amma kafin nan ga buɗin kunne a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwarar shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da garin Tabriz. Ɗaya daga cikin abin da ya zo maka a ƙwaƙwalwa idan aka ambaci sunan wannan gari na Tabriz shine fitaccen malamin nan ko kuma mawaƙin nan na ƙasar Iran, wato Shamsu Tabriz ko kuma Shamsuddin Muhammad, wanda ake ɗaukar sa a matsayin babban malamin addini wanda kuma aka fi sani da suna Jalaluddin Muhammad Ar-Rumi, wanda a duk ranar 29 ga watan Satumba na kowace shekara Iraniyawa suke tunawa da wannan babban jigo na ƙasa. An haifi Shamsu Tabriz ne a shekara ta 1985 zuwa shekara ta 1248, kuma ana kallonsa a matsayin malamin Maulana Jalaluddin Al-Balkhi ko kuma Ar-Rumi saboda nasabar da ake masa da waƙarsa ɗin nan ta Rumi dake cikin kundinsa mai suna kundin Shamsu Tabriz. Al'ada ta nuna cewa Shams ya koyar da Rumi a keɓe a Konya na tsawon shekaru 40 kafin ya gudu zuwa birnin Damascus na ƙasar Siriya. A baya-bayan nan an sanya kabarin Shams a matsayin ɗaya daga cikin wuraren tarihi da hukumar kula da al'adu da adana kayan tarihi ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO, ta yi. Kafin mu ci gaba, bari mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin rayuwar Ar-Rumi. Kamar yadda aka nakalto daga Sefa Salar, mai ibada kuma babban aminin Rumi wanda ya kwashe shekaru 40 tare da shi, Shams ɗan imamu Ala'ad-Din cikin wani littafi mai suna Manaqib Al-Arifin a falaki ya ambaci sunan wani Ali a matsayin mahaifin Shamsu Tabriz kuma kakan Malik Dad. A zahiri a falaki, bisa abinda ya kafa lissafinsa a kai na makalolin da ya rubuta, ya yi amanna cewa Shams a shekara ta 60 ya shiga kauniya. Da wannan yanayin ne masu bincike daban-daban suka sanya alamar tambaya a yardar da suka yi da alfalaki da al-aflaki. Shamsu Tabriz ya fara karatunsa ne a birnin Tabriz kuma yana daga cikin almajiran Baba Kamaluddin Jumdi. A zahiri, kafin ya haɗu da Maulana, ya yi tafiya daga wuri zuwa wuri yana saƙar kwando kuma yana sayar da ɗamara don ci gaba da rayuwa. Duk da kasancewarsa yana saƙar kwando, amma ya samu laƙabi na Zardus ko kuma Razdus daga daulat sha mai cike da tarihi. Sai dai wannan aikin ba shine wanda Haj Baktash Vali ya ambata a cikin makalarsa ba, na laƙabin da Imam Ismailiyan Shamsuddin Muhammad ya bayar. Sai dai duk da haka, wannan ba ita ce sana'arsa da Haj Bak Wali ya ambata a cikin makaloli ba, sai dai ya kasance fiye da siffar da aka ba wa Imam Ismail Shamsuddin Muhammad, inda ya kasance yana aikin saƙa a ɓoye. Ya kasance yana rayuwa ba tare da an gane matsayinsa ba a birnin Tabriz. Waɗanda ke nakalto laƙabi daga tarihin Malam Rumi, wanda hakan ke nuna cewa tarihin wannan malamin ya kamata ya zama sananne ne ga marubuta tarihin Shamsu Tabriz. Yanayin yadda wannan canji ya wakana, duk da haka ba a san shi ba bayan haɗuwarsa da Rumi. Shamsu Tabriz ya rasu ne a Koyi, kuma an bizne shi a can wajen. Yanzu an mayar da kabarinsa a matsayin cibiyar kula da kayayyakin al'adu da hukumar kula da al'adu da tarihi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Sai dai wani ƙaulin ya nuna cewa mutum mai suna Shamsu Tabriz an bizne shi ne a Multan na ƙasar Pakistan. Sai dai wannan babban kuskure ne, domin kabarin da aka yi ishara a kai na Hazrat Pir Shamsuddin Sauzawari Multini, wanda yake wani malami ne na Ismaili a makarantar Aqida, Shamsu Tabriz ya gana da Rumi akwai wasu ra'ayoyi da aka samu game da ganawar Shamsu Tabriz da Rumi a ranar 15 ga watan Nuwamban shekara ta 1244. Wani mutum mai bakar riga doguwa daga sama har ƙasa yana fitocin sukari da ya shahara a garin Konya, sunansa Shamsu Tabriz, kuma ya kasance ana kiransa da suna dan kasuwa kuma matafiyi, kamar yadda aka faɗi a cikin littafin Hajj Baktash. A fili yake cewa mai suna Malakat ya kasance yana neman wani abu wanda daga ƙarshe za a same shi a Kauniya, inda muka ga Rumi yana haye bisa doki. Wata rana Rumi ya karanta wani babban littafi lokacin Shamsu Tabriz yana wucewa. Sai aka tambaye shi, me kake yi? Sai Rumi ya bada amsa akan anan take cewa wani abu da ba za ka gane ba. Yana jin haka sai Shams ya wurga wannan littafin a kusa da wani kududdufi. Nan take Rumi ya yi gaggawa wajen kawar da littafin cikin mamaki. Dukkan shi ya kasance a bushe. Daga nan sai Rumi ya tambayi Shams, wane ne wannan? Sai ba shi amsa da cewa, Maulana, wannan ba za ka gane ba. Arwaya ta biyu kuma da aka faɗa ya nuna cewa Shams yana wucewa kusa da Rumi a lokacin yana karanta littafi. Rumi ya dauke shi a matsayin bako da bai yi karatu ba, amma Shams ya tambayi Rumi me yake yi. Sai Rumi ya bada amsa cewa wani abu ne da ba za ka fahimta ba. Nan take sai littafin ya kama da wuta. Sai Rumi ya tambaye shi, ya tambayi Shams abin da ya faru. Amsar ita ce wani abu ne da ba za ka fahimta ba. Shamsu Tabrizi wani mutum ne mai muhimmanci al'adu na ƙasar Iran, saboda shigar da Maulana Jalaluddin Rumi ya yi a yammacin duniya, yasa ake kiransa a can da wannan suna. To ma saurare, gashi lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki, don haka ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan, amma a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin dauke da ci gaba da tarihin wannan babban masani. A madadin wanda sai muka shirya kammala, ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng. A huta lafiya.